Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma alfa radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji ta bakin masanin tsaro kan tasirin rashin sako ɗaliban da cin nan daya da ta rage a hannun Boko Haram bayan nan kuma za mu bude muku line wayar mu domin ku kira ku bayyana man ra'ayoyinku Shin kuna ganin kudin fansa na sa a ci gaba da sace mutane ko a'a ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni da za su zo muku daga Najeriya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki
Wani bam ya tashi yayin da ake gasar kwallon kafa a yankin Lower Shabelle yau Alhamis a Somalia wanda ya kashe akalla mutane hudu a cewar jami'an tsaro bam din hadin gida ya tashi lokacin da ake wasan kusa da karshe na gasar cin kofin yankin a garin Barawe abinda Bashir Muhammad muqaddashin kwamishinan tsaro ya ga yawa muryar Amurka kenan Yusuf da jami'an asibiti sun ce akalla mutane 13 sun jikkata a Barawe mai tazarar kilomita 220 a kudu maso yammacin Mogadishu babban birnin kasar ta Somalia an da sabon din ne a inda manyan baki ke zama a dandalin wasan kwallon kafa da niyyar raunata jami'an yankin amma da yake mun yi dabara mun zauna a wani bangare daban yau sai ya samu ƴan wasa da masu kallo a cewar Yusuf din Wani harin asuba da ƴan Taliban suka kai ya kashe wani gwamna da ƴan sanda 7 a yankin Ghazni dake kudu maso gabashin Afghanistan. Mazauna yankin sun ce ƴan ta'adda da yawa dauke da manyan makamai suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamna dake yankin Kwaja Umari da Overan yau Alhamis din. Shugaban ƴan sandan Lardin Muhammad Zaman ya gaya VOA cewa isar jami'an tsaro da goyen baya ta sama cikin lokaci ya baiwa sojojin damar fatattakar ƴan Taliban daga yankin da safi bayan fatfatawa mai tsanani da aka yi hukumomin yankin sun ce mayar da martani da suka kai ya kashe ƴan ta'addan Taliban din su 27 sun bayyana gwamnan da aka kashe a harin da suna Ali Dos Shams Gwamnan jihar California a Amurka Jerry Brown ya amsa buƙatar da shugaba Trump ya yi wa jihohin da ke iyakar da ƙasar Mexico ta tsaron iyakar Amurka. Gwamnan ya amince zai aika da dakarun tsaron ƙasa 400. A wasiƙar da Brown ya rubuta wa gwamnatin Trump ya ce Ya fayyace manufar aikin dakarun ya ce ba aikin gina sabuwar katanga za su ba. Kuma manufar aikin ba na kamar mata da yara da ke gudun rikici ba ne masu neman rayuwa mai kyau. Brown ya ce dakarun za su haɗa hannu ne wajen shirin yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi, bindigogi da masu fataucin mutane. Dakarun za su haɗe da waɗanda suke kan iyakar su 250 da 55 da suke kan iyakar. Brown ya ce watakila za su tura mambobin tsaron California bakin iyaka daga gabar tekun da wasu wurare a fadin jihar California. Trump ya buƙaci jihohi da ke iyaka da Mexico su tura dakaru 4,000 kudancin iyaka domin yaƙar fataucin muggan ƙwayoyi da masu shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fafa Roma Francis ya tabbatar da cewa yayi babban kuskure kan yadda yayi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar Chile, inda ya gaya wa shugabannin addinai cewa ya ji zafi da kunya kan yadda yayi shari'ar. A wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a daga Vatican jiya Laraba, Francis ya kira malaman addinai malaman addinan Krista taron gaggawa cikin makonni masu zuwa domin tattaunawa kan matsalar. A takardar da ya rubuta har shafi uku da harshen Spaniyanci, shugaban ɗarikar cocin Katolika ya gayyaci waɗanda aka yi fyaɗin da bai amince da bayanansu ba a da domin ya nemi gafarar su da kansa.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, ganin cewa har yanzu ɗaliban nan mai suna Liya Sharibu tana hannun ƙungiyar Boko Haram bayan da aka maido da sauran 'yan matan da aka sace a garin Dabci. Hakan ya sa wakilinmu Haruna Dauda ya tuntuɓi Alhaji Kabiru Adamu, masani kan harkokin tsaro.
Cewa a ɓangaren tsaron ƙasa.
Na'am.
Kasancewa da aka yi an rike yarinyar sun saki musulmai da sun saki ta kwaya guda wadda take Krista ya kawo kusan addinanci a cikin al'amarin. Akwai ƙungiyoyi na Krista wanda suka fito suka yi jawabi suka nuna cewa dole ne a sako ta don kana ta kasance Krista. To kaga ya sa wani nau'i daban na addini a cikin al'amarin. Kuma har sun kusan ɗiba lokaci wadi wa gwamnati da cewa dole ta yi duk abin da za ta yi ta fitar da wannan yarinyar.
To ganin cewa har yanzu dai babu wanda ya san makomar wannan yarinyar, ya Allah tana nan a raye ko kuma wani abu haka ya kasance da wannan yarinyar. Ya kuke ganin, ya ke kallon wannan abin da zai iya haifarwa ne ta fuskan tsaro, ganin cewa sun har sun bayyana matsayinsu kuma sun bayyana cewa wannan yarinyar ga dalilin da ya sa suka rike ta?
Idan har suka ci gaba da rike ta din ba ta sako ta ba, da yake akwai yana iya tasiri ga zaɓe da za a yi na shekara 2019, saboda kasancewa da za a yi wani ɓangaren wadda suke nata, wato Krista kenan, suka cewa ba a yi adalci ba. To amma ba na tunanin zai yi wani tasiri a harkar tsaro.
To a gaida Haruna Dauda, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin kuɗin fansa na sa a ci gaba da sace mutane ko a'a? Lambar mai ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Tambayar mu ita ce shin kuna ganin kuɗin fansa na sa a ci gaba da sace mutane ko a'a? Kafin nan a shakata da wannan waka.
Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya, ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba, ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu, ta zama to uba, ku tausaya garkuwa da 'yan mata. Mu har haɗa kanmu duk, mu yi mata aikin ci gaba, ku tausaya waɗanda.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 2-0-2, 2-0-5, 2-6-5-5.
To madalla mun samu kiran mu na farko da kwara. Wane ne aka layi da kwara?
To mai magana Bello Alhaji Garba Dina Sokoton Najeriya mai blouse kala kala daga nan kwara a Najeriya.
To Bello
ya dangane da abin da shahi ba da kudin fansa ko ya kawo karshen wannan matsala ta wannan gaskiya wannan ba da wannan kudaden fansa ba zai kawo wannan matsala ba. Ba zai kawo karshen wannan matsala ta masu sace mutane suna garkuwa da su ba. Dan gaskiya ya kamata a ɗauki mataki na ganin cewa an daina an kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli. Dan gaskiya abin ya zama ana ta son kan wannan matsala kai na kumburi.
To madalla ma Bello mun
takaitaccen gudunmawa ta biyo ina gode.
To mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka ma Bello. To bari mu je mu kurɗu. Wane ne akan layi?
To kuna magana da Ayuba Sarkin Hakuri daga Makurdi jihar Benue.
To malam Ayuba Sarkin Hakuri muna sauraron ka. Menene gudunmawanka?
To a nawa ra'ayin ganin bayar da kuɗi domin karɓo waɗanda aka yi karkuwa da su na gan bai kamata ba. Yana da kyau a rinka bin hanyoyin da ya kamata domin idan aka ba su kuɗi za su yi amfani da wannan kuɗin su ƙara sayan ko makamai ko kuma kayan da suke wannan ta'addanci da shi. Haka ni ba na goyon bayan cewa a ba wa 'yan ta'adda kuɗi ko kuma a sake masu nasu domin su sake wasu. Bana goyon wannan al'amari da fatan kuma Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya jahohin mu na Najeriya da ma sauran sassan duniya baki.
To malam Ayuba mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
To kuna magana da Mannar mai markade daga nan anguwar Dan Markijije local Jenna.
To malam Mannar muna sauraron ka.
Gaskiyar lamari gaskiya a ce an sasanta da 'yan ta'adda an ɗauki wasu masu don kuɗi an ba su don su sako wasu. Gaskiya yana ganin bai kamata ba, ya kamata a ce gwamnati ta daina ɗaukar irin wannan matakin. Ya kamata.
To ai ba gwamnati kaɗai ba, mutane ma sukan yi hakan.
Ba su ɗauki kuɗi a ba 'yan ta'adda ba don su sako wasu. Gaskiya bai kamata ba, ni ma ba na goyon baya gaskiya.
To madalla mun gode malam Munir. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Kuna magana da Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba.
To malam Ibrahim muna sauraron ka.
To gaskiya in ana so a kawo ƙarshen wannan al'amari a daina Najeriya abin da ke faruwa kashin dankali ake yi.
Me kake nufi?
Za ka ga ainihin jin daɗin rayuwa za ka ga kananan mutalakawa to mun za ka gani a ƙasa manyan nan suke a sama to kuma rashin adalcin su shike sa ake ɗauke su har a ce kuma ya amsa kuɗin fansa. Ya ra'ayina
ke. To madalla mun gode malam Ibrahim da wannan ra'ayina. Kamar mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Malam Saratilu barka da aiki, barka da yammaci.
To barka dai kamar Alhaji Musa ko?
Sai sunana Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar kawo Kanunan Najeriya.
To malam Alhaji Musa menene gudunmawar ka yau?
To gaskiya al'amari ba karamin kuskure ba ne, kuma idan ka lura da kyau za a ga su waɗannan mutane wanda suke ɗaukar mutane ko 'yan ta'adda za a ga ana ƙara musu ƙarfi ne. Yanzu sun ɗauki misali aƙalla mai kuɗi ne mutum an ce sai sun ba da naira miliyan 20. Kaga mutanen nan ana gaggawa ana saurin hannu za a yi ƙoƙarin da za a je a miƙa musu ko da miliyan 10 ko miliyan 15. To kaga su 'yan ta'adda nan ta nan gudu suke samun damar da suke zuwa suna sayan mugayen makaman da idan suka zo za su karkata mutane kawai saboda su. Da haka ne ina ganin ya kamata gwamnati ta dage a kan irin wannan su kansu mutane individual bai kamata a ce an ɗauka wannan kuɗaɗen ba su ba. Gwamnati kuma su ɗauki kuɗi a ce an bada domin a sako wani gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne. Ƙarshe ne maka fatan alkhairi Sarafilu Alhaji Musa Garo ku sake lafiya na.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Musa. Bari mu je Kaduna dai. Wane ne akan layi a Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To malam Ibrahim muna sauraron ka.
Yau a gaskiya ba da kuɗin fansa yana daɗa ƙara ma waɗannan mutane ƙaimi domin ganin cewa wato ai dama kuɗi suke nema. Okay, yau idan suka kama mutum za a ga ai ciniki ma ake sai a fara cewa kawo miliyan 2 ai ta ragewa ai ta ragewa. Yana da kyau mu jama'a mu iya wayan cewa mu iya gaya ma hukuma ko ba ka ba ko da ma an ba da wannan kuɗin a san taya za a yi shi waɗannan jama'an a kama su a hukunta su tunda in har ba a gaya ma hukuma to ba za a iya samun wani bayane mafi sauki da za a iya kama su har kuma a kai ga an hukunta su ba. Ita ma jami'an tsaro su kara kaimi wajen ganin cewa an zakulo waɗannan mutanen domin an dakile irin wannan garkuwa da ake da jama'a.
To Malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Majalar Lado ne daga Misau.
To Malam, muna sauraron ka.
Ace ba mu goyon wannan tsarin. Tsari ne wanda ake bai kamata ba. Yana bata wannan din rayuwar mutane.
Hello, Malam, kana sauraron mu? To da alama na Bauchi waya Lions ya goce. To bari mu je Maiduguri. Wane ne akan layi daga Maiduguri?
Alhaji Usman ne daga Maiduguri.
To Alhaji Usman, muna sauraron ka.
Abin da yake faruwa ba da kudin fansa wannan. Shi yake kara musu kudi, shi yake kara musu karfi a wajen ta'adda. A ra'ayina bai kamata a riga kama mutum ana ba da kudin fansa ba. Gaskiya gwamnati ta dage da ma'aikatan tsaro, in Allah ya yarda za a samu matsala. Insha Allah wannan abu zai wuce.
To madalla, Allah Usman, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Zamfara. Wane ne akan layi daga Zamfara?
Sunana Muhammad Salim Kwara, namu daga jihar Zamfara.
To Muhammad Salim, muna sauraron ka.
Gaskiya wannan wato biyan kuɗi da ake yi na fansa domin sako waɗanda aka yi garkuwa da su, kusan muna iya cewa yana cikin abin da ke rurrutsa ana ci gaba da yin garkuwa da al'umma. Amma kuma gaskiya rashin biyan kuɗin kuma ba zai zama hujja ba, kasancewa duk wanda aka kama nashi ko ɗan uwan shi ko wani nashi ba ya jin daɗi a ce ɗan uwan shi na ci gaba da zama cikin lalura saboda matsalar rashin biyan kuɗi a ci gaba da riƙe ɗan uwan shi.
To ya za a yi kenan? Akwai maslaha ne?
Eh, akwai matsalar ta gwamnati tana da rawar ta iya taka, musamman irin yadda ake zargin gwamnati tana ba da makullan kuɗaɗe ga 'yan ta'adda suna sako mutane. A ga yake nan tana nuna cewa abu ne wanda sana'a ce da su 'yan ta'adda su ci gaba da yi.
To ai, ba ma gwamnatin kaɗai ba, mutane ma sukan yi haka, sukan biya a sako 'yan uwansu kamar yadda ka faɗa.
Amma kuɗin da gwamnati suke biya, ai mutane ba za su iya biyan su ba. Abin da ya kamata gwamnati maimakon biya wannan kuɗaɗen ta ƙara tsaro, a samu tsaro cikin ƙasa yadda al'umma za su samu sa'ida. Amma gaskiya matsalar garkuwa ga mutane musamman ma munan jihar Zamfara ƙauyuka ma yanzu an fara abin da can da ba mu san shi ba, amma yanzu ana yi.
To Allah ya sauke kuma Allah ya kiyaye. Malam Muhammad Salim, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
Sharfilu Hashim Gumar, barka da yammaci.
Barka da yamma, wake magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran kuma daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To kaga kaman muna mantawa mutane, kaga maganan fansan nan fa dole take sawo mutum dan zai ga kila za a zai rasa nashi, dole ya je ya biya fansan nan. Kawai abin da nake cewa kuma kaga maganan fansa da sulu ko kasashen da suka ci gaba karfin soja su America, in an kama musu irin Afghanistan duk mun gani ko dai su shiga sulhu ko kuma su canjan iri haka bisnonin yakin nan, saboda wani lokaci karfi ba zai iya maganin abu ba. Kuma mu dai abin da muke ga masu wannan aiki sani, ko nawa aka ba su zai kare ba zai albarka ba, su tsoron Allah za su cin al'umma zai na wannan sana'a. Da fatan za a tashi lafiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Mamman labar, mu je Sokoto. Wane ne akan layi daga Sokoto?
Assalamu alaikum, magana Kabiru Abubakar Gola Hanti a garin Local Government.
To ma Kabiru, muna sauraron ka.
To gaskiya ne, ra'ayina ba da kuɗin fansa yana taimakawa ainihin da tarkuwa da mutane, domin mahimmancin su mun san akwai marasa aiki, amma wasu daga cikin su gaskiya ba hakan aiki na ba, imani na kuma rashin mutunci da ya shigo cikin zukatan jama'a, wanda yake abinda bai sai ya kawo ba a cimma mutum har gida a sace shi don a bada kuɗin banza. To ya kamata a sa aikin jami'an tsaron da za su iya shiga wadda ba ta da kamar SSS haka da security na farin kaya, waɗanda zai za su iya zama mutane da fatan su ma mutane za su ba da haɗin kai domin al'umma zai yi ba haka.
To Malam Kabiru, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je, za mu garzaya mu je Nasarawa. Wane ne akan layi ga Nasarawa?
Assalamu alaikum, ni ne mai suna Sarki Abubakar daga Angon Local Government of Nasarawa State of Nigeria.
To Malam, muna sauraron ka. Menene gudunmawanka?
Gudunmawana, ina farin ciki, ina matukan godiya don na dade, ina neman layi wallahi ban samu sai yau.
Ikon Allah.
Fatan Ubangiji Allah ya bishe ku, Allah kuma ya ba ku nasara cikin aikin da kuke kokari a cikin duniya.
To amin ya rabu, mun gode kwarai da gaske.
gudunmawa na shine gaskiya irin abubuwan da yake faruwa a ƙasar Najeriya gaskiya shawara ta shine ina so shugaban ƙasarmu na Najeriya yi kokari domin ya dauki mataki don a kai gaskiya abin da yake faruwa a Najeriya gaskiya ba ma jin daɗi kuma zuwan shi a cikin Najeriya gaskiya taimaka mana kuna fatan da cewa Ubangiji Allah ya bashi nasara duka kokarin da yake yi Allah ya sa ku huta lafiya na gode ni ne Sarki Abubakar daga Angoro
to Mallam Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Naija wani ne akan layi daga Naija
Mallam Haruna ne daga Rafi local government Niger State
to Mallam Haruna muna sauraron ka
to ni dai ƙarin bayani da zan yi akan wannan maulidi da kuke muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu na biyu kuma waɗannan da suke wannan abu Allah ya ba su ikon su bari in kuma ba za su bari bane Allah tona mana asiri su bayan haka kuma mu mun tabbatar wannan abun akwai tamkar siyasa ne a ciki amma muna roƙon Allah ya ba su ikon bari in suna in masu bari ne in kuma ba masu bari bane Allah tona mana asiri su
to shin kana ganin biyan kuɗin fansa na
da shawara akan maganan ba da kuɗin fansa a gaskiya ni ban ba da goyen bayan haka ba saboda taurin gindi ne game da wasu abubuwa da suke samu suna biyan bukatar annashi amma kudaden fansan dai za su iya sayo makamai da sauran abubuwan da su duk abubuwan da suke bukata suke biyan bukatar da shi a can suna iya amfani da shi wannan kudaden kuma aka ci gaba da haka ai kaga ba wani hanyar da za a samu masalaha kenan
to madalla Mallam Haruna mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya kwanta gora wani ne akan layi a kwanta gora
Sharfilu kana magana da injiniya mai girma makeri kwanta gora jihar Niger
to injiniya muna sauraron ka
wato ba da kuɗin nan dole ne saboda bashe su akwai matsala saboda an ƙara musu ƙarfi suna so makamai sannan wanda aka kama dan uwan shi yana da halin kuɗi inda bai ga ne ka kashe shi za su yi shi yasa ake ba da kuɗin dole amma hukuma ita adire tunda ana magana da su akwai na'urar da ta gane inda mutum yake to shi adire ba jami'an tsaro sai abi inda suke a kamo su kaji abin da abba yani
to
ra'ayi na kenan injiniya mai girma kiri kon ta gora
to injiniya mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kuma daga daga wayan kuma ka karshen daga wayan mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku kira ma ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku mun gode to madalla har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 8 na yamma yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Najeriya ta cira sama da matakai biyar a jadawalin hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA na mafi fitan kasashe a duniyar kwallon kafa a sabon jadawalin da aka fitar a yau Alhamis na watan nan na Afrilu Najeriya ta tashi daga matsayin kasa ta 52 a duniya da take akai a watan da ya gabata inda yanzu ta koma kasa ta 47 Najeriya ta fafata wasannin sada zumunci biyu a watan da ya shige da kasashen Poland da Serbia inda ta yi galaba a wasa daya ta kuma sha kashi a dayan wasan a dai bangaren kuma kasar Tunisia ta cira sama da matakai 9 inda yanzu ta koma kasa ta 14 mataki mafi girma da ta taba kaiwa a tarihin kasar wannan ci gaban ya biyo ne bayan nasarori da ta yi a wasannin sada zumunci biyu da kasashen Iran da Costa Rica inda ta doke su duk da ci 1 da nema a watan Maris sabon matsayin na kasar ta Tunisia shine mataki mafi girma a wannan jadawalin da wata kasar Afrika ta samu tun daga shekara ta 2013 sa'ad da kasar Ivory Coast ta zama kasa ta 13 a duniyar kwallon kafa kasar Senegal wace ita ce ta biyu a nahiyar Afrika yanzu tana ta 28 a duniya Morocco ta 42 yayin da kasar Masar take ta 4 a nahiyar Afrika kuma kasa ta 46 a duniya to sai dai kasar da ta fi jin jiki a nahiyar ta Afrika a sabon jadawalin na FIFA ita ce Liberia wace ta fadi kasa da matakai 16 ta koma kasa ta 151 a duniya kuma ta 45 a nahiyar Afrika a matakin na duniya har yanzu kasashen Jamus da Brazil ne yake sama a zaman ta 1 da ta 2 yayin da kasar Belgium ta yunkuro daga matsayin ta 5 a da ta dare matsayin kasa ta 3 a duniya ficewar da kungiyar kwallon kafar Juventus ta kasar Italiya ta yi daga gasar zakarun Turai a daren jiya yana ci gaba da haifar da cece-kuce da zarge-zarge musamman daga bangaren kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ta yi wajerar da Juventus din a wasan nasu na jiya bayan da alkalin wasa ya baiwa Madrid din bugun penalty wanda ya baiwa kungiyar damar zura kwallon da ya bata nasara to sai dai lamarin ya janyo rigimar gaske a filin wasan ta kai har da ba da jan katin kura ga mai tsaron gidan Juventus din kuma captain din kungiyar Buffon sakamakon ture alkalin wasa da ya yi yayin da dan wasan baya na Juventus Giorgio Chiellini ya yi zargin shirye coge a wasan wanda ya kira fashi mafi muni da ya taba fuskanta a rayuwarsa shi kuwa shugaban kungiyar Andrea Anglini kirayeyi da soma amfani da mataimakin alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo a gasar ta zakarun Turai. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin sanya takunkumi akan Koriya ta Arewa mai lamba 1718 na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince akan wasu ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya guda 49 da ake bada shawarar aiwatar akan kamfanonin jiragen ruwa 21 da wani mutum ɗaya da kuma jiragen ruwa 27 dukkan su da zimmar daƙile ayyukan fasa ƙwarin Koriya ta Arewa ta teku a ƙoƙarinta na samun man fetur da kuma sai da gawayi da kuma hana wasu kamfanonin da jiragen ruwa taimaka musu. Ofishin jakadancin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ne gabatar da waɗannan sabbin ƙudurorin a watan Fabrairu da ya gabata, wanda ya zo daidai da lokacin da ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta sanar da sanya jimillar takunkumi mafi zafi akan Koriya ta Arewa, kuma suna zama wani ɓangaren ci gaba da yin matsin lamba akan gwamnatin Koriya ta Arewa na haɗin gwiwa da zimmar a rufe duk hanyoyin fasa ƙwarin ƙasar a cikin tekuna. Ma'aikatar Baitul Mali ta Amurka ta tashi tsaye wajen auna duk wasu hanyoyin da ƙasar Koriya ke amfani da su ba bisa ƙa'ida ba don kaucewa takunkumin, ciki har da ɗaukar matakan daƙile jiragen ruwa da kuma masu kamfanoni a faɗin duniya da ke aiki a madadin Koriya ta Arewa, a cewar sakataren ma'aikatar Baitul Malin Amurka Steven Munchin. Waɗannan takunkumin na da muhimmanci wajen takawa gwamnatin birki wajen gudanar da ayyukan teku na mamaya da ke taimakawa ƙasar wajen sai da gawayi da man fetur ma wasu ƙasashe ba bisa ƙa'ida ba da kuma gurgunta ƙasar ta kai kayayyakinta ta teku a ƙasashen duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa ƙasashen duniya baki ɗaya cewa dukkan furen da suka nemi yin kasuwanci da Koriya ta Arewa domin taimakawa mata wajen cimma burinta na mallakar nukiliya to su san da sani ba za su yi kasuwanci ba da ƙasar Amurka. Gwamnatin ƙasar Amurka na yi wa taƙawaranta da abokanan cinikayyanta godiya wajen haɗin gwiwa dangane da waɗannan matakan takunkumin. Lalle wannan babbar alama ce da ke nuna cewa al'ummar duniya baki ɗaya sun haɗa kai da ƙarfi wajen ƙarfafa takunkumin wanda bai da nihaya akan gwamnatin Koriya ta Arewa, a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Musamman muna son mu yi wa mambobin kwamitin tsaro da Japan da Koriya ta Kudu godiya saboda haɗa hannun da suka yi da mu wajen gudanar da matsalan da kuma niyyarsu na dagewa wajen ganin an aiwatar da dukkan ƙudurorin da aka zartas don ganin cewa an hukunta masu taka doka. Shafin muryar Amurka ne yau kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Hafsat ta dawo mana da labarai a takaice.
To a takaice, Sarfilu, wani bam ya tashi yayin da ake gasar kwallon kafa a yankin Lower Shabelle Alhamis a Somalia, wanda ya kashe akalla mutane hudu a cewar jami'an tsaro. Bam din haɗin gida ya tashi lokacin da ake wasan kusa da ƙarshe na gasar cin kofin yankin a garin Barewe, abinda Bashir Muhammad muƙaddashin kwamishinan tsaro ya gaya wa muryar Amurka kenan yau. Wani harin asuba da 'yan Taliban suka kai ya kashe wani gwamna da 'yan sanda 7 a yankin Ghazni da ke kudu maso gabashin Afghanistan. Mazauna yankin sun ce 'yan ta'adda da yawa dauke da manyan makamai suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamna da ke yankin Khwaja Umari da Ovar yau Alhamis din. Papa Roma Francis ya tabbatar da cewa ya yi babban kuskure kan yadda ya yi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar Chile, inda ya gaya wa shugabannin addinai cewa ya ji zafi da kunya kan yadda ya yi shari'ar a wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a da Vatican jiya Laraba.
To madalla a gaishe ki. To masu raro da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta tayani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.